قَطَّعَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة، أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء يمج ونمون متار الخير دا البركة na talata daren Laraba, bakwai da watan Ramadan, hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda ya dace da 24 da watan 2 miladiya 2026 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan wata na Ramadan a wannan masallacin na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Tsimitau a babban birnin jihar Tawa a wannan ƙasa ta mu ta Niger, wanda wannan shine darasi na 7 a jerin darussan tafsirin Ramadan wannan shekara. Kana shi yake zamantuwa darasi na 7 har yau a cikin suratu Muhammad, wanda a jiya mun kwana a aya ta 16. فجعل الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. yau in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muna za mu fassara daga aya ta 17 zuwa ta 18 zuwa ta 19 insha Allah muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alqur'ani ya zamanto hujjatan lana la alaina arama sai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaytanir rajim والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum Allah yana cewa wallazina ihtadaw lalle wa in suka bi hanyar shari'a suka fuskanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka zo gunsa suna kokarin su nemi ilimi sannan kuma suna kokarin su fahimci abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukawa manzon Allah Allah ce zadahum hudan ubangi subhanahu wataala ya kara musu shari'a da dacewa da kuma tawfiki da tabbatuwa akan manhaji sai ce wa atahum taqwahum kuma Allah subhanahu wataala ya musu ni'ima da baiwa ta samun jin tsoron Allah subhanahu wataala wannan ayar injima da mai fadin Allah subhanahu wataala wallazina ihtadaw lalle wa'inda suka bi hanyar shari'a suka shiryu ta hanyar bin gaskiya wa ake magana sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajiya ana magana ne kan munafikai to kuma sai Allah yake ƙara nuna mana daraja da falala da mutunci da kima da kuma sifa ta sahabban annabin Allah sai Allah ce wallazina ihtadaw lalle wa'inda suka shiryu suka bi hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar bin gaskiya zadahumullahu hudan Allah yana ƙara musu shari'a ma'ana Allah yana ƙara tabbatar da su akan tafarki nagartacce bisa wannan ayar ne mal suka ce aikata aikin alkhairi yana jayo alkhairi da uwansa idan mutun yayi alkhairin da Allah ya karba to sai Allah ya sauke maka yi maka ni'ima da baiwa ta wani alkhairi bai gare sa kana zinubi yana jayo zinubi dan uwansa idan mutun ya saba ma Allah subhanahu wataala to wannan zinubin yana jayo zinubi har yau kuma Allah ya tsare mu kaga wayannan bayin Allah suka yi imani da Allah subhanahu wataala suka bi Allah da bi gaske to sai Allah ya kara musu shari'a sannan kuma sai Allah subhanahu wataala ya musu ni'ima ta jin tsoron Allah mafi jin dadin al'amari a rayuwa shine a same ka taqi mai jin tsoron Allah idan aka wayi gari ka zamanto cikin masu jin tsoron Allah malam ka dace duniya da alkiyama duniyar ta masu jin tsoron Allah ce lahira ma ta masu jin tsoron Allah ce tsira a duniya yana samuwa ne idan mutum ya tsoraci Allah subhanahu wataala kana samun dajewa a gobe alkiyama yana tabbatuwa ne idan mutum ya zamanto mai jin tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa ga Allah yana tambayana umarnin masu imani da aji tsoron Allah idan ka zama mijin mai jin tsoron Allah saboda fa muhimmancin jin tsoron Allah ko hatta annabin Allah sai da Allah ya umarce sa akan yin tsoron sa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai annabin Allah ka ji tsoron Allah to miye jin tsoron Allah shine yin abin da Allah yake so ta hanyar ilimi da kuma rabuwa da abin da Allah ya hana ta hanyar ilimi da kuma fatar ladar Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin bayinsa masu jin tsoron sa to sakamakon jin tsoron Allah sai Allah ya kara musu da shari'a shine Allah ya basu ni'ima ya jefa wato a cikin zukata su jin tsoron Allah kasan idan Allah ya kame jin tsoron sa ko to wallahi ka dace a ce kana jin tsoron Allah a zuciyarka ba fa ganin mutane bane ke sanya ka canza dabi'a a'a a zuciyarka ne yake da kai jin tsoron Allah wallahi ka dace kuma wannan al'amarin ba kowane mutum bai ke samu wannan dacewar ya zama to akwai jin tsoron Allah a zuciya ai abin da ya bambanta mutane kenan يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha mu su Allah mu muka kaga halittar ku daga namiji shine annabi Adam da matarsa kuma Hawwa sai ce waja'alnakum shu'uba muka kaddara muku rayuwa a yanki daban-daban wani na rayuwa a Afrika wani na rayuwa a abin da ya shafi a Asiya yake rayuwa wani yana wata duniya tun daban Allah ce shu'uban kuna yanki yanki cikin yankin ma Niger a Afrika wani na Niger wani na Cameroon wani na Nigeria wani na Cote d'Ivoire Allah ce wa qaba'ila ku muka sanya ku kabilu daban-daban wani bahaushe ne wani bazabarme ne wani buzu ne wani babilatani ne wani babarbare ne sai ce kuma li ta'arafu dan ku san juna amma inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi daraja a wajen ku a cikin ku a wajen Allah wanda yafi kowa a cikin ku a wajen Allah atqakum wanda yafi kuji tsoron Allah subhanahu wataala to wa atahum taqawahum sai Allah ya sanya musu jin tsoron Allah a zuciyar su kana kuma Allah subhanahu wataala ya taimake su ta hanyar rabuwa da abin da yake sabon Allah kuma Allah ya arzikta su da jin cewa duk abin da suke yi Allah yana ganin su kuma ubai subhanahu wataala wato yana bibiyar al'amuran su kasir daga cikin alama ta mutum ya kai mai imani ya dinga ji a ransa cewa fa duk abin da yake yi wallahi a kaidanin Allah yake shi wannan zai sanya ya bar abin da Allah baya so ya kwatanta yin abin da Allah subhanahu wataala yake so to malai suka ce wacan daga cikin abun da ke kawo alhidaya jin tsoron Allah abu abin da dama al'amurra da dama yana suna kawo shari'a kaga shari'a nan kowa yana bukatar ta ko kowannen mai yana bukatar shari'a Allah ya shirye da shi ba dan da Allah ya shirye da mu ba aidan ku ba haka ba wallahi da yanzu baka san wani inda yake ba amma sai Allah ya taimake ka da shari'a to ya za ka yi ƙarar tabbatuwa a kan shari'ar ko kuma ya za a yi mutum ya nemi shari'ar da kanta saka ce ababen da ke jayo shari'a ababe ne kamar haka abu na farin tahqiqul imani mutum ya tabbatar da imani a zuciyarsa ya zama to mai cikakken imani imani yana jayo Allah ya shirye ta dan annabi Adam sannan kuma zuciya ta tabbata akan imanin kuma mutum ya dinga jin cewa yana da bukata zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya girmama Allah a zuciyarsa to in kai wannan to kana samun shari'a da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a suratul taghabun daidai aya 11 Allah yake cewa wa man yu'min billahi yahdi qalbahu Allah bi kulli shay'in alim Allah ce wa man yu'min billahi duk wanda ya tabbatar da haƙiƙarin imani ga Allah yayi imani na gaske da Allah subhanahu wataala Allah yace ya hadi qalbahu ubangiji sai shirye da zuciyarsa Allah ka shirye da zuwa zuciyarsa sai ka ji mutum yana son yin aikin alkhairi akwai lokacin da sai in mutum ya kai abin ya kai ta gaske malam sallar subahin baka da bukata sai ka san ya rebe ayyukan alkhairi baka da bukata sai an baka shawara haka zaka tai kai malam Allah ya lati da ya hadi qalbuhu kenan ko sai Allah ya ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah masanin akan dukkanin abin da muke aiwatarwa a rayuwa haka a suratul an'am Allah yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum
alladhina amanu wa lam yalbisu
الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم للي وان سكى ايماني ده الله سبحانه وتعالى كسكير ايماني كانا كما بس تشاكودا با بس غاد ايمانين سو ده شركا با تو الله يجي اولئك لهم الامن وان سنا ده غارنتي ده الكولين كونتير حنكلي ده زمان لافيا ا وجه الله sai Allah ya ce kuma wa hum muhtadun, in kana so ka ga shiryayyu a duniya Allah ya ce wa'annan mutane ne. Ashe imani da Allah da barin shirka yana jayo kwanciyar hankali, kana yana jayo Allah ya shiryar da kai a safarki madinici, Allah ya shiryar da mu jama'a. Abinda yake jayo shiriya shine ibtigha'ul haqqi, mutum ya dinga bibiyar gaskiya, kai neman gaskiya, idan to gaskiya kake ne fa, kuma mutum ya nemanta, wa mujahadatul nafsi, wa mujahadatul nafsi, da kuma jaye mutum ya yi kokari wa rayuwarsa, ya kora kansa akan haka, li ajli al-wusul ilayhi, dan dai kai zuwa ga gaskiya, kai duk yadda za a yi ka zama to mai son gaskiya, mai neman gaskiya, mai tafiya tare da masu son gaskiya. To in Allah ya yarda, sai Allah ya shiryar da kai. In har ka nemi gaskiya, kana rayuwa da masu son gaskiya, kana aiwatar da gaskiya, to garantin alkawalin shari'a a wajen Allah. Allah yana cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah ya ce wallazina jahadu fina, lalle wa suka yi kokari a tafarkin mu, suka bi Allah ta gaske, gasken gasken, sannan kuma suna masu imani, lanahdiyannahum subulana, Allah ce da sannu musu, Allah za mu dora su akan tafarkin mu, akan shari'ar mu. Allah ce duk wanda suka yi kokari, suka hana rayuwarsu san bin son zuciya, suka bi Allah ta gasken gasken, kuma suke neman gaskiya, to Allah ce za mu shiryar da su zuwa ga abin da yake na shari'a. Sai ce wa inna Allaha la ma'al muhsinina, tabbat Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu kyautatawa, ma'ana Allah yana taimaka wa masu kyautatawa a rayuwa. Abu na kuma yake jayo mutum ya zamanto ya samu shari'ar Allah shine ta'atullahi wa rasulihi, yi wa Allah da'a, yi wa manzon Allah da'a, duk abin da Allah ya ce ka yi gwargwadon hali ka yi, duk abin da Allah ya ce ka bari to ka bar wannan abun. Wal istijabatu lima amara Allah bihi wa rasuluhu, da kuma karba, ka karbi abin da Allah ya ce a yi, da kuma karbar abin da manzon Allah ya ce a yi, ka wa Allah da'a cikin duk abin da Allah ya umarce, kuma duk abin da Allah ya nema ka yi, kar ka tsaya ku kwanto da shawara ka aiwatar kawai, to wannan yana jayo shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu, وما على الرسول الا البلاغ المبين. الله يقول وان تطيعوه, اذا كوا النبي الله داء kuka bi abinda ya umarce ku, kuka bi abinda Allah ya ce ku aiwatar, to tahtadu tasannu, za ku kai zuwa ga shari'a, ma'ana bin annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin duk abinda ya umarta, to yana jayo shari'a, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Haka Allah yake cewa nisa'i, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. To Allah ya ce la kana khairul lahum, da shi ne mafi alkhairi gare su, zaman ka lafiya, alkhairin ka duniya da alkiyama, abinda aka ce maka kayi kayi, abinda aka ce ka bari, Allah ya ce kawai ka bari, wannan fa shi ne zaman ka lafiya. Sai ce wa ashadda tathbita, kuma shi ne yake tabbatar da su. Sai ce wa idan la'ataynahum min ladunna ajran azima, mu ko yi suka yi haka, suka bi abinda Allah ya ce a yi, abinda manzon Allah ya ce a yi, suka bar abinda Allah da manzansa suka hada, to Allah ya ce la'ataynahum ajran min ladunna ajran azima, alƙawli da mu ba su lada mai girma da ce aljanna. Sai ce wala hadaynahum siratan mustaqima, kuma mun yi alƙawlin dora su akan tabarki na madaidaici akan shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na hudu da yake jayo shari'a mutum ya shiryu shi da al-i'tisamu billahi ta'ala wal luju ilayhi wath-thiqatu bima fi ma inda, mutum ya rike igiyar Allah, ya rike Allah subhanahu wa ta'ala da gaskin gaske, kawai kai wace duk abin da ba Allah ba, ka sa a ranka cewa babu wanda ya isa maka wani abu wanda ba Allah bane, kullun yusibana illa ma kataballahu lana, ba wanda ya isa ya baka abinda Allah bai baka ba, kuma ba wanda ya isa ya hana maka abinda Allah ya baka. Wannan ka sanya shi a zuciya, shine aqida ta Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ba wanda ya isa ya daga ka in ba Allah bane, kuma babu wanda ya isa ya maido ka kasa a matsayin ka in ba Allah subhanahu wa ta'ala ne. Shi Allah yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Ya daga wanda ya ga dama, ya sarke wanda ya ga dama, ya ba wanda ya ga dama, ya hana wanda ya ga dama, ya baka haihuwa in ya ga dama, in ya ga dama kuma ya hana ka, in ya ga dama ya sanya maka wayo, in ya ga dama kuma ya yi ka mahaukaci. Haka Allah yake al'amarin sa. To riko da igiyar Allah subhanahu wataala da shi karan kansa Allah subhanahu wataala yana jayo shari'ar Allah subhanahu wataala. Allah ce wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim.
Ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim.
Allah ce wa man ya'tasim billahi, duk wanda ya riko da Allah subhanahu wataala, ya riko da shari'ar Allah, abinda Allah yake kira zuwa gare shi ka rike sa, to Allah ce faqad hudiya, ba shakka an shiryar da shi, ila siratin mustaqim, zuwa tafarki madinaci Allah dora mu akai. Allah ya samu wani lafiya. Abu na biyar jama'a, daga cikin abin da ke sa shiriya shine al-iltija'u ila Allah bid-du'a'i, mutun ya matsa, mutun ya ta neman Allah, ya roƙon Allah, Allah ya shirye da shi. Kar ka zauna baka roƙon Allah shiriya, kaga a'a ai ku ne ɗan agaji, ku ne aramomi, ku ne malamai, ku ne ke kaza, a'a ka dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shiriya, saboda ita shiriyar nan a hannun Allah take. Mutum nawa ne yake kan shiriya kuma Allah ya bandar da shi ya lalace? Mutum nawa ne yake kan daidai daga baya kuma ya sauka daga layin da yake? To ka zamanto kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Ya zo a hadisin al-Imam Muslim, hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yarda, yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana yad'u, yace ga annabin Allah ya kasance yana roƙon Allah yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah ina neman ka shiriya, Allah ka shirye da ni. Wa yake yi wannan addu'a? Annabi Muhammad. Yace Allahumma inni as'aluka al-huda, Allah ni ina neman ka shiriya, Allah ka shirye da ni. Kaga in har annabin Allah zai nemi Allah shiriya, to min babi aula mu ya cancantu mu dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shiriya. Yace wattuka, Allah ka arzita da jin tsoronka, duk abin da kace ayi in yi, abin da kace a bari ya bari. Wal afafa, kuma Allah ka arzita ni da kamun kai. Wal ghina, da kuma wadata ta zuciya. Wannan annabin Allah ne. Hadisin Imam Muslim, har yau ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyar da, ko ya koyar da jikokinsa Al-Hasan da Al-Husayn yin addu'a cewa Allahumma hadini fi man hadaita, ko fi man, Allahumma hadini fi man hadaita, ya Allah ka shiryar da ni cikin wanda ka shiryar, ma'ana Allah ka sanya ni cikin shiryayyun da ka shiryar da su. Jikokin ba annabi ne ba, wanda annabi ke cewa su ne sayyida shababu ahlil janna, duk wani saurayi a aljanna yana ƙarƙashin tafiyar su, su ne shugabanninsa. Amma annabin Allah ya karantar da su, su roƙi Allah, Allah ya sanya su cikin shiryayyu. Kaga ni da kai kamata mu dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin shiriya, Allah ka shirye ta mu. Abu na shida jama'a da yake sa shiriya mutum ya shiru shi ne qira'atul qur'an, wal hayatu ma'ahu wal inshighalu bihi wa taqdimuhu ala ghayrihi. Karatun alqur'ani, karanta alqur'ani yana sa shiriya, rayuwa da alqur'ani yana sa shiriya, shagaltuwa da sanin alqur'ani da ma'anarsa yana sa shiriya, gabatar da alqur'ani akan kowane al'amari yana sanya shiriya. Idan mutum ya zamanto yana karanta qur'ani, to Allah yana shiryar da shi. Allah ya ce wa qul huwa hudan wa shifa, ka ce da su shi alqur'ani hudan, shiriya ce alqur'ani, karan kansa shiriya. Haka Allah ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam, Allah ya ce inna hadha alqur'an, lalle wannan alqur'ani da Allah ya sakar wa manzon Allah, ya hadi lil lati hiya aqwam, yana shiryarwa zuwa ga dabi'u nagartattu. A shekarar Qur'ani yana karanta, yana shirya da ɗan annabi Adam, shi yasa ittifaqan a duniya gaba ɗaya na malamai cewa ba abin da yake saita mutum ya gyara kwakwalwar mutum da zuciyarsa da lafiya da jangan cikinsa kamar Al-Qur'ani mai girma. ba ba abin da yake gyara kwakwalwar mutum da zuciyarsa da gangan jikinsa kamar alqur'ani mai girma malan ka sa lura da hankali akan masu karanta alqur'ani wallahi duk talaucin su inda suna karanta qur'ani ko suna ga wani haske suke yi albarkacin alqur'ani ne malan shi zaka ga na sha fara ce alarmomi su fi kowa zama yan wanka eh galibin alarmomi su fi kowa iya wanka saboda alqur'ani ya gadi wannan yana da wuya kaga mutum da qur'ani kaga sa kazami yana da wuya kaga mutum da qur'ani kaga sa kazami yana dora mutane zuwa ga nagartattun dabi'u to Allah ya shirye da mu abu na ƙarshe abu na bakwai inji malamin da yake sanya mutum ya shiryu shine al-ittila'u ala qisasis sabiqin min al-anbiya'i wa ghayrihim mutum ya dinga leka tarihin annabawa mutanen kirki cikin annabawa da wasu da ba annabawa ka dinga karanta tarihin annabawa kaga irin gogormaya da aka yi irin fama da aka yi irin jidali da aka yi irin hargowa da aka shiga sowa da aka shiga duk da wannan sowar da hayaniyar bata sanya su karbu da Allah subhanahu wataala ba ƙara musu imani yake yi to sai ka dauki darasi a cikin wannan abu ka dibi magabata cikin tabi'ai da sada da tabi'ut tabi'in irin suka yi gogormaya suka tsayu wajen bin Allah subhanahu wataala Allah ya sanya addini ya girmama ta hanyar su to karanta wa'annan kisosin malan yana ƙara wa mutum imani a rayuwa الله سبحانه وتعالى لا تدوم سورة يوسف الله يكتبها لقد قال في قصص في قصصهم عبرة
لأولي الألباب
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب حقيقة أكوي أبو وأزدوى أكوي أبو اللورة أكوي ترزي جدن النبي آدم لدم تمون دكي دهك لأسكين تاريه النبا والله irin su kadibi yanzu misalin annabi adam irin yadda ya rayu kaga irin gogormaya tun daga farawa kifa tun taso cikin jarabawa ya taso ya shiga cikin aljanna yana cikin jin daɗi aka fitar da shi tsohon najalo nan yazo ya fitar da shi yayi duk abin da yayi ya sa aka tona muna ta wahala a duniyar nan Allah ya rufa mu asiri yana zauwa kuma matarsa suka zama aka raba shi da matarsa suka rabu da matarsa ita Hawwa'u aka zo kuma Allah ya ji ya abin nan ya bashi iya jarrabawa ga ta nan akwai darussa a cikin al'amuran na rayuwar annabawa da makabata na kirki to Allah yake cewa haƙiƙan akwai abun darasi akwai abun da yake yana ƙara imani yana ƙara taqwa karanta tarihi annabawan Allah Allah ya dace da mu haka Allah yake sai Allah yake cewa wallazina hatadu zadahum hudan wa ataahum taqwahum lalle wa'anda suka suka shiryu wanda suka shiryu to Allah yana ƙara musu shiriya kuma Allah yana ba su jin tsoransa sai Allah ya ce aya ta gaba فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة سواء أنك فرف الله أبو سكي جرى باقوة من سكي جرى با فأتي القيامة ترسكيس كيف يي با أبن دي هنا سو إيمان دي الله سبحانه وتعالى با أبن دي هنا سو ستوبة زو الله سبحانه وتعالى سنا جرى سيوي قيامة تازو لك تند روان رواي كاري ونكدا to lokacin suke so su tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce suna jiran ne kawai kiyama ta zo musu illa sa'a kalmar as-sa'a ana nihin al-kiyama domin Allah ya ambaci sa'a Qur'ani a gurare da dama daga cikin ma'anonin as-sa'a suna tana bayani akan tashin kiyama to Allah ce suna jiran al-kiyama ne ta zo musu kai tsaye bagta kalmar bagta idi malaman Qur'ani suka ce ta mai betu a goma sha ku a cikin alqur'ani mai girma kuma duka Allah yana bayani kai kiyama ita cewa kiyaman nan zata zo mutane ne kai tsaye Allah ya rufa mu da asiri Allah ya rufa mu da asiri kamar da Allah ya fada a al-arafi yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta Allah ya ce ita alqiyama ne yas'alunaka 'anil sa'ah suna tambayar ka game da tashin kiyama wai yaushe ne za a yi tashin kiyama ya annabin Allah yaushe za a yi tashin alkiyama yaushe Allah zai turo zai sa malaika ya gusa kowa ya fadi ya mutu a ji gaban Allah a fara hisabi ba su tafiya aljanna su shiga masu shiga wata su tafi wuta Allah ce kul ilmuha kul innama ilmuha inda rabbi ka gaya musu ilimin alkiyama duk sanin lokacin da za a yi tashin alkiyama yana wajen ubangiji na yana wajen ubangiji abinda wanda Allah ya sanya shi a cikin littafin sa Allah ya rubuta wannan ميلاش تر عبد الرحمن لا يجليها لوقتها الا با وندا يسن لوكتن ذا اي تاشين قيامه سي شي با وندا يسن لوكتن ذا اي تاشين القيامه سي وا سي الله سبحانه وتعالى سي تي ثقلت السماوات والارض ابين يا نونوا ابين ياي موني يا غرمما ده دوك وند كي cikin sama da kasa با وندا يسن لوكتن ذا تاشين قيامه لا تأتيكم إلا بغتة ita kiyamar ba za ta zo ku sai kai tsaye ita kiyamar fa malan kai tsaye ne za a yi tashin kiyama Allah ya san wani rahiya to sai Allah ya faqad jaa ashratuha alamu ita kiyamar nan sun bayyana alamomin alkiyama sun bayyana fili cewa gashi lokacin tashin alkiyama za a yi tashin kiyama alamomin dama sun bayyana amma duk da haka bai sanya su kafiran sun yi imani ba Allah ya faɗa muna a hurare da dama cewa alamun tashin kiyama suna da yawa. Daga cikin hurarayen Allah yake cewa hadha nadhirun minan nuduril ula sati azifatil azifa. Allah ce wannan fa annabi da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadhirun ne mai gargadi ne mai wa'azi ne minan nuduril ula daga cikin masu wa'azi annabawan farko da Allah ya tuci kamakin annabawan ne. Sai Allah ya ce azifatil azifa ita alkiyama fa ta kusa in ma baka sani ba Allah ya ce azifatil azifa alkiyama ta kusa a wani wurin Allah yake cewa iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar alkiyama ta kusa kuma wata ya tsage har wata ya kai da tsagewa a wani anhali Allah ya ce ata amrullahi fala tasta'jilu al'amarin Allah na alkiyama ya tako Allah ce ku daina gaggawa ku daina sauri akan al'amarin al-anbiya Allah ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'riduna duka wannan fa Allah na nuna cewa wannan ita kiyaman nan fa ko ka shirya lokacin da yana kusa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu ne lafiya to Allah ce faqad jaa ashraquha faqad jaa ashraquha alamun alkiyamar sun bayyana alamun alkiyamar sun bayyana ba su kace alamun tashin alkiyama kala biyu ne akwai alamatus sa'a as-sughra ananun alamun tashin kiyama kuma akwai alamatus sa'a al-kubra ko al-ashratul kubra manyan alamun tashin kiyama daga cikin kananun alamun tashin kiyama kananu inji malamai kamar da hadisai da dama suka tabbatar akwai hadisin jibril hadisin umar dan khattab Allah ya kara masa yarda da yake cewa fa akhbirni an as-sa'a ka bani labari game da tashin alkiyama sai ce an taral huffatal urrata al'alata ri'a ashya'i idha tawaluna fil bunyan zaka ga al-huffat mutanen da ba sa da takalmi al-urrata wa'inda suke tsira da tu al'alata talakawa ri'a ashya'i masu kiyam dubbobi yatatawaluna fil bunyani suna gasa wajen gina gidaje yana cikin alamun tashin kiyama inji annabi Muhammad kaga mutanen da canda tarihi ya tabbatar da cewa familiki su talakawa ne ba su da komai tubabin ma tubabu sannan kuma ga bakin talauci abinda ke da shi shine suna kiyon dabbobi amma kuma sai a wayi gari su dawo birane in kaga manya-manyan itacikin ne to su suke ginawa kiyama ta zo kenan ya bayyana ko bai bayyana ba yanzu duk inda ka je ka leka kan je ka dawo in kai sai babban gida sai a ce maka dan wan da kai ka ji kauyen su ma za a fara kira eh kauyen su za a fara kira a ce dan kaza ne garin su ake fakakin su nasa garin su ake kira abu nabi an talida al-amatu rabbataha ku yanga ta haihuwar gijiyarta a waye gari mace ta haifi diya ta komo cikin daki tana cacin da saurayi uwa tana mata abinci ya faru ko bai faru ba ɗan mata nawa ne suke zaune a daki suna ba abin da suka iya sai abin nan manipulating portable daga kana raina ina son ka shike da dai suka aje shi yasa ana gasa gidan miji issue suke yi abin da ya kamata su koya ba su koya ba sai a wayi gari ga su sun dawo kuma uwayen su ne bayan su suna musu hidima a rayuwa na uku kasratu tabarruj yawan fitan mata tsirara kaga mace ga ta nan kai wata fitar da sai kai tsammanin billahi da a Abuja kake arniya kai ga tsammanin arniya ce sai kaji ta yi maka sallama wai shine birgewa wai shine wayewa to yawai ta fitar mata tsirara kaga mace da tufafi amma ba ta kama ba da tufafin wata ita da kanta ta san wallahi fitsara ce kawai malam Allah ya rufa mu da asiri to wannan alama ta tashi alkiyama shi da kake mamaki dan kaga mata suna ta fita kaga mace ta hayo mashin ta hayo wundi dukkan ta tare ta da hili kirjinta da hili ita kawai ga take wai shi ne cigaba ne aka samu da wayewa ina nuna cewa alkiyaman ta kusa ne abu na gaba na hudu kasratul qatl za a yawaita yaƙe za a ta yi zub da jini ko ga wannan duniyar zarki ce ko a ce muku can an kai hari ce ne an buge ta an yi kaza an yi wacece na rantse muku da Allah ba yadda za a yi a daina sai an tashi kiyama manzon Allah ne ya faɗa ce daga cikin alamun tashin kiyama wayukfirul haraj za a yawaita kashe-kashe za a ta kisa ba fa za a daina ba sai dai abin yayi sokat a tarubin Allah saukin al'amarin ba amma dai a ce an waye gari ba a kisa abu ne wanda ba zai yi ba har abada saboda kiyamar ta kusa yi ji annabi Muhammad abu na biyar daga cikin alamun tashi kiyama ƙananu su ne kasratu zina yawaita zina har ta zamanto zina ta zamanto yayi ta zamanto gasa ta zamanto abun alfahari a wanda fa har alfahari yake fa shi cikakken dan iska ne mazinaci ne wallahi zan zai tunka ai kuna kirish ne cewa wancan ai shi ya kare da ita ko an kare da shi bai sani ba an kare da shi Allah ya rufa mu da asiri yanzu ina ne ba azini malam an yi zina a makabarta ba azini a makabarta an yi zina a masallaci ba an yi zina a masallaci kai a islamiyya ne ake karanta qur'ani inda ake a cikin masallaci ta koyar min babu aula kuma kowa ina yi yanzu har ta zama to kawai wani abu ne na kamar wani abu na birgewa yanzu ba albini za ka ga su wai mazinata sun yarda ka ga su wai mazinata ne su sun yarda mazinata ne da huraren da suke tsayawa in kana da bukata da yan kudin ka je kawai ka abin nan kawai sakarci wannan ba na fanta ba ce alamar tashin alkiyama shi ma wannan abun abu na goma jama'a kasratul aswaq yawan kasuwanni yawan shaguna ina cikin alamun tashin kiyama kowa ya rubuta kasuwanci kowa dan kasuwa ka tambula shi yanzu yana da wuya kaga an zai gina ba ba mu da shago ba alamar tashin alkiyama cewa kiyama ta taho sannan kuma yawaita girgiza kasa za a ta girgiza kasa a duniya Allah ya rufa mana asiri abu na goma shine ka'aban nan da kuke gani ko ka'aba da muke gani wannan za a rushe ta wannan dakin ka'aba kafin a yi tashi kiyama sai an rushe ta sai a nemi dakin Allah a rasa gaba daya sai an rushe ta haka manzon Allah ya faɗa sannan kuma musulunci zai komo bako sai an wayi gari nan daga ba malam in ka zo kana sallah wallahi kewaye ka za a yi ana kallon ka nan daga ba za a yi wasu al'umma kada Allah ya sa kai mu wannan lokacin nan daga ba za a zo al'ummar da in kana sallah kallon ka za a yi ba a wasa sallar ba kamar da baya an yi wannan abun baya an ba da jimawa malam ba huce shekara 50 ba a baya wajen cikin jihar Tawa akwai inda ka je kai sallah sai an kona wurin cikin jihar Tawa to nan daga ba wannan abu sai ya dawo in aka ce kana karanta Qur'ani za a ta mamaki a ce ga wani sabon mawaki shi ma ya bayyana ba san Qur'ani ba san shi ba sannan kuma mahadi zai bayyana to wannan su ne alamatu sa'a sughra to sai manyan alamun tashin kiyama daga cikin manyan alamun tashin kiyama wanda da sun bayyana malam kawai ka sallama ma Allah shikenan an kare an kare a wannan lokacin kawai shikin ta kare na farin khurujud dajjal dajjal sharru ghaibin yuntazar, sharrin abun da bai zo wanda ake jiran sa. Kai fa shi da jarkin nan fa babu wani annabi da ya zo duniya sai da tsoratar da Allah game da shi. To dajjal zai zo kuma zai kewaye duniya gaba daya, duk duniya kuma da kasa zai kewaye duk duniyar nan gaba daya, tun daga bangonta na gabas har na yamma, kudu da arewa, zai leka ta shi da jama'arsa, zai shiga kowane gari ban da garin Makka da Madina. Lokacin da ya tinkaro Makka, sai Allah ya turo mala'iku suna gadin garin Makka, sai ya tsaya bakin Makka, sai ta to jama'a ta mu ire-iren namu su hito, duk wanda yake dan duniya sai ya baro garin, ba zai shiga ba. Haka zai zo garin Madina ya kira duk nasu ya fito ya bi su. Kuma Allah ya bashi al'amuran da dama, Allah ya tsare mu da shi. Sannan kuma Annabi Isa zai zo duniya. Annabi Isa dan nana Maryam zai dawo duniya daga sama. Daga zai zo ya kare duk wani kuras, duk wani kuras da ake wani kuras da ake yi, to zai kariya shi gaba daya. Duk wata farmasi mai alamar kuras za a buke ta. Eh, duk wata likita mai alamar kuras za a tana ta daga aiki. Tabbarin Yahudanci ne ma al'arnanci ne wannan. Ya kamata a ce an samu ci gaban da mu musulmai a ce wannan abu an kusar da shi da tsakanin Allah. Muna tallata shi'arikin Kirista ne. Ka taba ganin Kirista yana tallata masallaci ko hasu ne masallaci? To dakikanci bi mu zo muna tallata shi'arikin su. Sannan kuma duk wani alade a duniya zai sa ai ajalin sa. Eh, shi Annabi Isa. Kana kuma duk wani Kirista, duk wani arne sai ya bishi ziya. Duk wani arne in zai zo na kasar musulmi sai ya biya. Abu na uku. Al-khusufu salat, za a ta kisbewa. Za a samu kisbewa ta abin nan ta rana, sai kuma khuruji ya ajuju wa ma'juj, ya ajuju da ma'juj zai fito. Su ko su mutane ne gajajjeru, su ma za su ta yawata duniyar nan. Abu na gaba, dabbatul ardi tukallimun nas, wata dabba za ta fito mutane tana mutane bayani, duk alamun tashin kiyama ne. Halan abu na ƙarshe, na kusan na ƙarshe, shine tulu'ush shamsi min maghribiha, rana za ta fi kafin shi, afwan, arrihu allati tuqbadu arwahul mu'minin, Allah zai turo wani iska, wata bazara, duk mai imani yana shaka sai ya mutu. Eh, duk mai imani in ya shaki wannan iskar mutuwa za yi. To saboda Allah ya alƙaita alƙawari cewa za a yi tashin kiyama akan ashararun halitta, to sai a kaddara duk wani mai imani. Sai a wani ƙarshe shine tulu'ush shamsi min maghribiha, rana ta fito daga yamma, to tana fitowa an ƙari. Allah ya rufa mu da asiri. To Allah ya ce faqad jaa ashraquha, alamun kiyama dai sun bayyana yanzu, dai kun tabbatar da ta bayyana ko? Kuma yanzu fa yana jiran wa kawai sai ya ƙara shekara 80 fadan duniya. Wai wai jiran yake ya ƙara shekara 80. Yanzu idan ka ƙara shekara 80 a shekarunka, to wallahi ka zama kai wa al'umma. Dan yanzu duk da kiran da ya shekara 60 a duniya ko, to in ba Allah ya tsare ba dan kwaya ne, bai iya zama sai da magani. Baka bane? Ko ka ji bai yaƙiya masa ko guwawu ba su yi ko kuma bai gani? Haka rayuwar take. To Allah ya san wani lafiya. Sai Allah ya ce fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum. Yoshi abuwa azizi musu amfani. Yoshi za su wa'aztu a lokacin da ita alkiyama ta bayyana gare su, ta tabbata gare su. Ai, ko sun tuba, tuban baya da amfani. Saboda hadisin Annabi Muhammad ya tabbata cewa Allah yana karɓar tuba mutum matukar abu guda biyu su faru ba. Abu na fari, matukar rayuwarsa ba ta zo tana gargara ba, rayuwa ba ta zo makoshi ba. Idan mutuwar rayuwarsa ta zo a makoshi, ko ya tuba Allah bai taɓa tubansa. Abu na biyu, idan rana ta fito daga yamma, ko mutum ya tuba Allah bai karɓar tubansa. To Allah ce fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum, ina wa'azi zai musu amfani lokacin suka ga ita kiyama ga ta iri da musu. Allah ce wa'azin ba zai amfani ba, ba za su iya wa'aztuwa ba, kuma wa'azin ma ba zai amfane su ba, saboda ba a karɓar tubansu. Wannan yayi daidai da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah yake cewa waji'a yawma idzin bi jahannam,
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.
الله يقول وجيء يومئذ بجهنم ذا أزول وتر جهنم أو النار. الله يتريم yawma idhi yatadhakkaru al-insan, ranan da mutum ba zai wa'azu yace ina ma abin da ake tace min da nayi, ina ma da na sani, ina da nayi, ina kaza, ina ina. Allah ce wa anna lahu dhikra, wa'azin bai da amfani a wannan lokaci. Lokacin da ake so mutum ya wa'azu bai wa'azu ba, sai lokacin da dan kada, sai da lokacin da mutum ya shiga cikin hannu. Bawashi ce wato wadan wahala babu lada ko, eto gara mu yi mutum ya tuban Allah subhanahu wata'ala. To Allah ce ba shakka wa'azin bai musu amfani, kuma za su iya wa'azuwa ba dan lokaci ya kure musu, Allah ya kare musu. Allah ce fa'lam annahu,
fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu.
Allah yace fa'lam annahu la ilaha illa Allah, ka sani ya kai annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayka wa sallam, da kai mai sauraron karatu, la ilaha illa Allah, annahu la ilaha illa Allah, lalle ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, ba wanda ya cancanta a bauta ma, ya cancanci bautar sai Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wani wanda ake bautawa wanda ba Allah bai cancanci bauta ba, Allah shine ya cancanta da abauta masa, wannan kuma shine tsantsar tsagwarin tauhidi. Eh, shi ne abinda Allah ya aiko annabawa a da shi cewa ani abudullaha wajtanibu at-taghut, abauta wa Allah, abar duk wani abu wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala bane. Kalmar la ilaha illallah ta zo a Qur'ani so 37 a cikin Al-Qur'ani, a wurare 37 Allah ya ambaci la ilaha illallah, ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Muhammad bin Abdul Wahhab alayhi rahmatullahi ta'ala yace wannan jumla ta la ilaha illallah jumla ce guda biyu, jumla ce a wadda ta kunshi annafi wal isbat, tana kore duk wani abu wanda ake bauta ba wanda ba Allah ba, sannan kuma tana tabbatar da hakikalin ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mutum yace la ilaha, ai ya kore duk wani abu wanda ake bauta wanda ba Allah ba. In yace illallah, ya tabbatar da ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah yace ka sani ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Bautan nan kuma cikin ababe ne guda hudu, cikin ababe guda uku. Kareta Allah cikin abubuwa ne guda uku, a cikin rububiyar Allah, a cikin uluhiyarsa, kuma a cikin asma'uhu wa sifatuhu jalla ula. Ka kareta Allah cikin abin nan uluhiyarsa, ka rububiyarsa cikin duk abin da yayi, duk abin da Allah yayi halitta, to ka kareta Allah cikin wannan abin cewa na Allah subhanahu wa ta'ala ne, sannan kuma cikin uluhiyar Allah cewa Allah shine ya cancanta a bauta ma, sannan kuma ka tabbatar duk wata sifa da Allah ya sifanta wa kansa da wannan sifar. To ita wannan la ilaha illallah kina tana tabbatuwa ne da abubuwa guda tara, kamar da Muhammad Rasulani ya tabbatar da wannan cewa tana tabbatuwa da abubuwa guda tara. La ilaha illallah ki mutum ba ta zama tsab in baka cika wa'annan abubuwan guda tara ba. Daga ciki shi yake shurutu la ilaha illallah, akwai al-ilm, ka san meye ma'anar la ilaha illallah. Da dama suna fadar la ilaha illallah amma ba san meye ma'anarta ba. To akwai buƙatar ka je ka samu littafin shurutu la ilaha illallah, ka karanta min bidayat min khilafin ila khilafin, to sai ka san wa ake cewa Allah. Sai Allah ya ce wastaghfir li dhanbika, kai annabin Allah ka nemi gafarar zunubanka. Suka ce to wannan kalmar wastaghfir li dhanbika, nemi gafarar Allah. To malai suka ce ababe ne kamar haka, ko sun yi sabani da fa'inta guda bakwai, afu guda biyar. Fa'intar malamai akan wastaghfir li dhanbika abubuwa ne guda biyar. Fa'inta ta fara suka ce da Allah ce wastaghfir li dhanbika, ai ma sabar minka min dhanbin qabla nubuwatika, ka roki Allah ya gafarta maka abinda ka aiwatar kafin Allah ya baka annabtaka. Dan lokacin da Allah ya bai wa manzon Allah annabtaka, to ma'sumi ne, baya sabon Allah subhanahu wataala. To wata mas'ala ce gun malamai, shin annabin Allah ya taba saba ma Allah ko bai taba yi ba? Kauli mafi rinjaye, manzon Allah bai taba sabon Allah ba tun tasowarsa har ƙarshen rayuwarsa. bai taba yin abun da yake na ba daidai ba bal malaman tarihi sun dan halitto su ababe suka ce yana karami lokacin yana cikin banu kabilan kabila banu sa'd abun halmatu sa'diyya ana irin wannan wasannin da sallah da ake dake dake ga san kauye ko eh kauye ta tattara al'amurra malam eh in kana son ka ga al'amurra ko to sai ka je kauye in kana son ka ga jarinta to ka lega kauye in kana son ka ga kuma dolanci da wawanci da sakaci sai ka je kauye in kana son ka ga kaifin basira da tunani sai ka je kauye mutanen kauye galibi mabiya yau masu ilimin duniya da kauye suka fito yau birni ka san cike da kuwa yanzu hatta irin boko fa da ake yi galiban in ka dibi ministodin kasar da ake ta yi dukkanin su kauyawa ne yau birnin gata gata ke mutane yawa tayi za a baka tikari kudin rekiriya su kuma a cikin karatu saboda Allah a saya maka mota kai mushanka ma wata mota wani tsohon mota yake hawa kai da mota kuma a cikin karatu yau gada nake a yau ai a gidanmu akwai ko bayin ma shi yasa kaga an tafi an bar mu eh an tafi an bar mu to aka ce irin wannan wasannin da ake yi a sallah sai suka dan shirya su dan leka to kuma da suna da sun kamo hanya kuma sai kwana doke shi bai je ba bai ma je ba to suka ce wannan shine wastafir li dhanbi ka suka ce a'a agun masu fahimta cewa annabawan Allah suna yin as-sagha'ir qananul layfi agun masu wannan fahimta cikin malamai duda ya sa wa mutawar jamhur suka ce to ana nihin as-sagha'ir abinda kai na kananu ka rike ka ne Allah ya gafarta maka suka ce a'a ana nihin abun ijtihadin manzon Allah kafin wahayi ya saukar masa akwai abinda manzon Allah ya dauka na decision kuma daga baya sai qur'ani ya saukar sabanin abun da shi ya tafi akai misali annabin Allah ya haranta wa kansa abun da Allah ya halitta masa an samu sabanin ruwayar ko zuma ce ko kuma matarsa ko kuma kuyangarsa maridatul qutubiyya har Allah ce limatu harrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardat azwajik to wannan abun da manzon Allah ya haranta wa kansa kuma sai Allah ya halitta masa shi to aka ce ya nemi gafarar Allah cikin sa ko suka ce a irka kuma da irin su misalin yi wa Abdullahi dan Ubay dan Salul Sallago ko sa lokacin da rasul munafiki shugaban dukkan munafikan duniya lokacin da Allah ya masa rasuwa dan sa ya nemi alfarma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan annabin Allah ya zo ya masa sallah to kuma Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan minhumata abadan wala taqum ala qabrihi to irin wa'annan abubuwa suka ce shi ake nihi wastaghfir li dhanbi suka ce a'a duka muji annal khitaba wujjiha ilayhi wal murad ummatuhu sallallahu alayhi wa sallam ana magana ne da manzon Allah amma al'umma su ake nihi mu ake nihi da manzon Allah ake maganar fa amma kamar mu ake son mu yi aiki dan mu koyi da shi mu suka ce a'a abin Allah ya ce wastaghfir li dhanbika to ana nihin saboda annabin Allah yana shiga cikin damuwa saboda yayi wa'azi kafin sun kare ta to yana takura wa rayuwarsa to sai Allah ya kuma wastaghfir li dhanbika to ashe istighfari yana da fawaid din malamai a duniya da kuma alkiyama neman gafarar Allah yana da fa'idodi daga cikin fa'idodin istighfari a duniya na farin yana jayo arziki yana kore talauci ku ja wannan ce yin istighfari yana jayo kusan jayo ko yana jayo arziki kuma yana kore talauci ashe duk wannan talauci yawa kaka gida su ga kullu zawarci da shi to su yi kokari su rabu ta hanyar istighfari yin istighfari yana sa Allah ya raba ka da talauci kuma wallahi mutun ya gwada wannan mujarrabu ne babu shakka فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ارزقي ني فاكي مغنا هنا sannan kuma abu nabiyu arzai istighfari yana karawa rayuwa albarka yawaita istighfari yana karawa rayuwa ka albarka kaga mutun ya dire ana tayi kuma baya shi ba a samu shi istighfari kenan sannan kuma duk damuwarka in damuwa ta wa mutun kaka gida kasan akwai damuwa mai hana cin abinci akwai damuwa mai hana kwana akwai damuwa mai hana mutum sukuni mai hana mutum murmushi to duk damuwa kowace kala ce dai in ta damu mutum to in ya kulla alaka da istighfari Allah na masa maganin wannan damuwar sannan kuma istighfari yana ƙara ƙarfi istighfari yana ƙara ƙarfi na jiki sannan kuma yana ƙara lafiya shi yasa ana son mutum yanzu ka ji da annabi ya zo karshe ka ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. In mutum ya manyanta jiki sarauni yake yi ko in mutum ya tsuwa jiki rauni yake yi, to yin istighfari yana karawa jikinka ƙarfi da kuzari. Ba sai mutum ya sha tsoho mai matsala ba, ga magani na kawai shikenan istighfari malam. Sannan kuma istighfari yana tunkuɗe duk wani bala'i da sharri. Sannan kuma istighfari yana wanke zuciya daga hasada da binabici da gilli da keta duk wata rashin lafiya ta zuciya. To sai kuma amfani istighfari a gobe alkiyama, shine Allah yana gafarta wa dan annabi Adam, kuma Allah yana kare mutum daga shiga wuta, kuma Allah yana shigar da mutum aljanna, kuma Allah na daga darajar ka duniya da alkiyama. To Allah ya daga darajar mu duniya da alkiyama. Sai Allah ce walil mu'minina, kuma ka nema masu imani gafarar Allah, ka nema masu imani ka roƙa musu Allah, Allah ya gafarta musu mazan su da matan su. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah subhanahu wa ta'ala shi yake sane da duk abu da kuke yi lokacin da kuke da rana, duk abu da kuke yi da rana, kai kawanku da cuwatuwar ku Allah ya sani. Sannan kuma wa mathwaaku abin da kuke yi da daddare in kwanta shi ma Allah ya san wannan abun. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abin da muka faɗa da mutum gaskiya. Allah ya ba mu lada kurakure, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin bayunsa nagartattu. Mai subhanahu wa ta'ala ya biya mu bukatuncin mu na alkhairi. Muna kai tawassuli, muna tawassuli da wannan karatun da kai bukatun mu na alkhairi. Allah ya biya muna. Allah kake warkar da damu, Allah ka warkar da damuwoyin mu. Allah ka sanya wa rayuwar mu albarka, ka sanya wa zuriyar mu albarka, ka sanya wa karatun mu albarka, ka sanya wa dukiyar mu albarka, ka sanya wa iyalin mu albarka, ka sanya albarka sama da kasan mu ya Allah. Wannan kasan ta mu Allah ka kara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya. Allah ka gafarta mana kurakuran mu. Wa bi hadha alqadari kifaya, wa sallallahu wa sallim wa baraka ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.